إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا تقوس قوات رمضان هجرة دبودة دروت دارب إن دشدا تقوس قوات مهدو دبوبي دا أشرين دبير. منا نندي أتشين آية ما في جرما أتشين القرآن آية تقريبي دا حمسين دبير أتشين سورة البقرة على رما أكرن تامنا ونن آية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
من يبياني تشوى ونن آية اتشي ما في جرم ان آية اتشكي القرآن kuma mun yi bayani cewa wannan aya tana dauke da manyan gabobi guda goma. Gaba ta farko shine muka fassara jiya, Allahu la ilaha illa hu, Allah wanda ba wanda ya cancanci a bauta masa bisa gaskiya sai Allah. Mun ce al-ilaha yana nufin al-ma'aluhu, wanda ake bautawa, al-ma'budu hubban وتعظيما وخوفا ورجاء. وانا يتشنشنش أبوتا مسا دن أنا سنسا دن أنا جرم ماشي دن أنا قطعين سامر رحمسا دن أنا سورنغ موادة أزابرسا. شيني الله سبحانه وتعالى دومن شيكي دا أبند ذا أسوشي شيكي دا أبند ذا أجرم ماشي كما شيكي دا أبند ذا أي قطعين سامو kuma shi yake da abin da ake tsoron gamuwa da shi na azabarsa. Shi sa wani malami ya ce, idan watan Ramadana ya kama, ka sanya abubuwa guda shida a ranka. Abu na farko, ka rike Alkur'ani, ka kuma rike sallah. Domin Allah ta'ala ce, wallazina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin. Allah ta'ala ya ce wanda suka yi riko da littafi, ka rike alqur'ani, ka karanta alqur'ani, ka fahimci alqur'ani, kai aiki da alqur'ani. Ka karanta alqur'ani haqqa tilawatihi, tilawatul huruf, tilawatul tadabbur da tilawatul amal. Ka fahimci alqur'ani, ka karanta alqur'ani, kuma kai aiki da alqur'ani. Wani malami yana cewa hal na qara'ul qur'ana am alqur'ani yaqra'una. Shin mu muke karanta alqur'ani ko alqur'ani ne yake karanta mu? Mu muke karanta alqur'ani ko alqur'ani ne yake karanta mu? Domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun rike alqur'ani suka gyara duniya da alqur'ani. Mu ko yau ga alqur'ani a hannun mu, kanmu ma mun kasa gyarawa. Gidajenmu ma mun kasa gyarawa, unguwanninmu ma mun kasa gyarawa, siyasarmu mun kasa gyarawa, tattalin arzikinmu mun kasa gyarawa, alaka tsakaninmu ma mun kasa gyarawa, zamantakewa tsakaninmu mun kasa gyarawa. Mu Qur'ani yace mu karatu amma jahilai sun fi yawa a cikin mu. Qur'ani yace mu nemi kuɗi amma matsiyata da matalauta sun fi yawa a cikin mu. Qur'ani yace mu hada kanmu, yau a rarrabe muke. Qur'ani yace mu so juna, yau kan mun zama makiyan juna. Qur'ani ya zama yace mu zama ƴan uwan juna, amma yau kusan wa kunu ibadallahi ikhwanan innamal mu'minu innamal mu'minuna ikhwa. Ya ayyuhallazina amanu wa kunu ibadallahi ikhwana, inda abin da ya faɗa hadisi ya faɗa ko innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, haka qur'ani yace mana. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaykum iz kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqazakum minha. To alqur'ani in an rike shi, an fahimce shi, an karanta shi, an yi aiki da shi, za a samu daukaka, za a samu girma, za a samu albarka, za a samu daraja, za a samu mutunci, za a samu daukaka, tattalin arziki zai gyaru, siyasa za ta gyaru, zamantakewa zai gyaru, al'amari tsakanin jama'a zai gyaru. Wa qulu lin nasi husna, hatta magana da zaka faɗa wa mutane mai kyau sai da qur'ani ya gaya maka. Yaqulu lati wa qul li ibadi yaqulu lati hiya ahsan. Sahabbai sun yi Qur'ani, sun gyara duniya, yau ga Qur'ani a hannunmu, mun kasa gyara kanmu. To muke karanta Qur'ani ko Qur'ani yake karanta mu? Ita to wallazina yumassikuna bil kitabi wa aqamus sala, sannan ka kula da sallah, ka tsara wa kanka sallah, kada ka bari sallar farilla ta dinga wuce ka a jam'i ko ta wuce ka a lokaci. Kai sallah mai kyau, a ƙara da nafilfili, rawatib, kafin azhar, bayan azhar, bayan magariba, bayan isha, kafin asuba, da kuma qiyamul layl, da tahajjudi, da tarawih, da asham, ai sallah a kusanci Allah, a karanta Qur'ani a kusanci Allah. Idan kana karanta Qur'ani to kana magana da Allah, idan kana sallah to kuna ganawa da Allah. Wallazina yumassikuna bil kitabi wa aqamus sala inna la nudhi'u ajral muslihina. Sana abu na uku da na hudu, mu rike wato girmama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wannan wata ne na girmama Allah, wata ne na girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mu bayyana da tauhidin kadaita Allah da bauta, mu bayyana da tauhidin kadaita manzon Allah da biyayya, mu kore shirka ta hanyar fadan la ilaha illallah don mu tabbatar da tauhidi, mu kore bid'a ta hanyar fadan Muhammadur Rasulullah don mu tabbatar da sunna. Domin fadan la ilaha illallah tabbatar da tauhidi ne da kore shirka, fadan Muhammadur Rasulullah tabbatar da sunna ne da rushe bid'a. Duk wanda ya tsaya akan la ilaha illallah to ya tsaya akan tauhidi, wanda ya tsaya akan Muhammadur Rasulullah to ya tsaya akan sunna, da sunna da tauhidi su ne matakan tsira, da shirka da bid'a su ne matakan halaka. Duk wanda ya girmama annabi, ya so annabi, ya ba annabi alayhi salatu wassalam, ya koyi halayen manzon Allah, to yana da rabo a cikin warafa ana laka zikirak, sai Allah ya ɗaukaka shi duniya, sai Allah ya ɗaukaka shi lahira. Wanda ya watsar da koyarwa annabi, ya watsar da addinin annabi, ya watsar da sunnar annabi, to yana da rabo a cikin inna shani aka huwal abtar, sai ya yi mummunan baya, sai ya yi mummunan ƙarshe, sai ya zama abin tozartacce a duniya. Kuma Allah ya ce inna shani aka huwal abtar, duk maƙiyinka, duk mai kushe ka, sai ya zama mai yankakken baya. Wa rafa'ana laka zikra, Allah ya ce mun ɗaukaka ambatonka, to duk wanda ya ba annabi shi ma sai Allah ya ɗaukaka ambatonsa. Waɗannan su ne guda biyu: girmama Allah da bauta masa shi kadai, da ƙaunar rahamarsa, da tsoron azabarsa, da nuna masa ƙauna. San manzon Allah, da bin manzon Allah, da gaskata manzon Allah, da kishin komai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da gabatar da abun manzon Allah akan na kowa. Ya ce fi rasulillah uswatun hasana, ka aikata abu dan manzon Allah ya aikata, ka aikata abu yadda manzon Allah ya aikata, ka aikata abu domin manzon Allah ya aikata alayhi salatu wassalam. To sannan na biyar da na shida, ka roki Allah ya sa ka aljanna, ka roki Allah ya tsare ka wuta, ka roki Allah ya sa ka aljanna, ka roki Allah ya tsare ka wuta. Wani sahabi ya ce ya rasulullah, naji kana addu'a da yawa, naji sahabbanka ma suna addu'a da yawa, amma ni ban riki addu'o'inku ba. Sai ce to me kake cewa kai? Ice ni sa riki Allahumma ni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar. Annabi ce mu abin da muke faɗa kenan, ba ka gama addu'a kenan ba? ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار to me zaka roƙa wanda ya wuce wannan Allah ka bani aljanna ka tsare ni wuta sannan ka yawaita istighfari ka yawaita istighfari kafin minti 5 a sha'ruwa da bayan minti 2 bayan an sha'ruwa kar kai wasa da wannan lokacin kafin a sha'ruwa ka aje komai ko kai ta istighfari ko kai ta salati ko kai ta addu'a ko kai ta salatin annabi ko kai ta istighfari ko kai ta tasbihi har lokacin sha'ruwa ya same ka bakin ka yana ambaton Allah sannan an sha'ruwa kai addu'a ka sake daga hannu ka gaya wa Allah wannan lokacin ba na wasa bane domin ya ce mutum uku ba a maida addu'a su mai azumi hina yufdir lokacin da yake sha'ruwa ba a maida addu'a sa da kuma lokacin da kake cikin azumi da lokacin da kake sahur da lokacin da kake bude baki da lokacin da kake cikin azumi lokaci ne masu albarka shi yasa Allah ta'ala yace Allahu la ilaha illa hu anan gaban muka tsaya zamu tashi al-hayyu al-qayyum al-hayyu al-qayyum wadannan sunaye ne guda biyu daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala wanda mun ce wannan aya tana kunshe da sunayen Allah guda biyar akwai Allah akwai al-hayyu akwai al-qayyum akwai al-aliyu akwai al-azimu wadannan sunayen Allah guda biyar da suka zo a cikin wannan wato a sura ko a cikin wannan wato aya ita wannan aya an siffanta Allah da al-hayyu me ma'anan al-hayyu rayayye wanda rayuwarsa bata gabata da rashi ba kuma ba za ta biyo bayan karewa ba gaira musbuqatin bi adamin wala malhuqatun bi fana'in wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara da rayayyen da baya mutuwa Allah shi yake da cikakkiyar rayuwa wacce babu tawaya babu mutuwa ba farko babu ƙarshe a cikin rayuwar Allah subhanahu wata'ala al-qayyum daga qiyam ne qama yaqumu qiyam asalin qiyam ka tsaya to amma na cewa wane ya tsaya mun me yake nufi wane ya tsaya mun ko zaka tsaya mun ai wane ne ya tsaya masa ana nufin me kenan shi ya dauki nauyin sa da kula da shi da kare shi da kiyaye shi da wadata shi da bashi kariya da shiga masa gaba shi sake cewa wane shi ya tsaya masa to sai Allah ya ce al-qayyum alawa zani fa'ul qayyum daga qama yaqumu qiyam sai aka gina shi alawa zani fa'ul sai zama qayyum alawa zani qayyum ma'ana wanda iwadata da kansa iwadatar da wadinsa babu mai wannan sunan sai Allah babu mai wannan sifar sai Allah wane ne shi akan kansa ya wadatu baya buƙatar komai baya buƙatar kowa amma da komai da kowa suna buƙatar sa shine Allah ta'ala babu wanda iya isa yace ni na wadatu da kaina babu shi ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allahi bi aziz al hayatu diddul maut idan an ce rayuwa shine kishiyar mutuwa al hayyu diddul mayyit idan an ce rayayye shine kishiyar wanda yake mutuwa wa hayya hayatan wa hayya yahya aka ce wa hayya yahya yahyu sai a ce fa huwa hayyun fa huwa hayyul ladzi la yamut wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bi ibadihi bi dhunubi ibadihi khabira Allah ta'ala ce ka dogara da wanda yake mai cikakkiyar rayuwa wanda baya mutuwa ka kuma yi tasbihi tare da sunansa sannan Allah yana da cikakken sani da abinda bayansa suke aikatawa na laifuffuka Allah ya siffanta kansa da wannan sifa ta al-hayyu a cikin al-Qur'ani a gurare da dama daga ciki a wannan guri suratul baqara aya ta 255, akwai a cikin suratu Ali Imran aya ta 1 Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa hu al-hayyu al-qayyum. Haka a suratu Taha aya ta 111, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Haka a suratul Furqan aya ta 58, wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Haka na cikin suratul Ghafir aya ta 59, nan ma Allah ta'ala sifanta kansa da cewa shine al-hayyu wa huwa al-hayyu la ilaha illa hu fad'uhu mukhlisina lahu ad-din. Wadannan sune gurare wanda Allah ta'ala sifanta kansa da cikakkiyar rayuwa. Al-hayyu hayatan kamilatan, Allah shine mai cikakkiyar rayuwa kuma wadatacce mai cikakkiyar wadata. Mala Abu Ubaid yake cewa in an ce al-qayyum, wata kira ta zo al-qayyam, al-qayyam wata ta zo kira'ar al-qayyim, al-qayyim, qayyim, qayyiman la yunzira ba'san shadidan, qayyiman ta zo qayyam, ta zo qayyum, qayyum, qayyam, qayyim. Di yana nufin me? Daga qama ne aka gina shi akan waɗannan afa'al din wanda yake nuna mubalaga da kaiwa mutuka da kaiwa ƙarshe wajen wadatuwar Allah subhanahu wa ta'ala da kan kansa da kuma ɗaukan nauyin wadatar da kowa da kowa, wadatar da kowa da kowa, da kula da kowa da kowa, da tsayawa kowa da komai Allah subhanahu wa ta'ala ne yake. Shine Abu Ubaida yake cewa al-qayyum shine al-qa'im wa huwa ad-da'im allazi la yazul, shine titir, shine dindindin wanda baya karewa. Al-Imam al-Baihaqi yake cewa wa huwa al-qa'imul wa huwa al-qa'imud da'im bila zawalin, Allah ta'ala shine tsayayye wanda yake kuma baya gushewa. Al-Imam al-Qurtubi yake cewa al-qayyum min qama, shine nufin daga qama ne, al-qa'imu bi tadabiri ma khalaqa, shine wanda ya tsaya wajen gudanar da abin da ya halitta, ma'ana da yin halitta, da mallakar halitta, da gudanar da halitta, aikin Allah ne shi kadai, ba wanda ita ya shi, ba wanda suka yi tarayya, ba kuma me yi sai shi, halitta aikin sa ne shi kadai, mallakar halitta nasa ne shi kadai, gudanar da halittar aikin Allah ta'ala ne shi kadai, to shine ma'anan al-qayyum. Shine al-Imam al-Khattabi yake cewa al-qayyum wa huwa al-qa'imu da'im bila zawali, shine wanda yake wadatacce wanda kuma yake titir baya gushewa. Al-Imam al-Sa'di yake cewa al-hayyul qayyum shine kamilul hayati, shine cikakkiyar rayuwa, kana raye kana wadace, abinda kowa bai da shi kenan, ba ka da kai kanka, sannan ba ka da abin kanka, ma'ana ba ka da kai kanka, baka da iko ka sawa kanka lokaci na cewa zan zauna a duniya dindindin. A'a, wanda ya shigo da kai duniyar ya maka iyaka, abinda ya baka a duniyar ya masa iyaka. Mu mutane muna da iyaka, ita kanta duniyar tana da iyaka. Akwai lokacin da kowa zai kare, nan da shekara 100 mai zuwa, shekara ta 2200 2200 kadan zaka samu anan, dan 2200 da nawa, da nawa, to 2200 saura shekara nawa, 75, to kowa ya dora wa kansa 75 a shekarun da yake da shi yanzu, nawa kenan wannan kai yaro, shekara ka nawa, shekara ka nawa, tara, don an dora maka 75 nawa kenan? To nan da shekara ta 2200, wannan yaron mai shekara 9 ya zama dan shekara 84, to kai yanzu kan nawa kenan? To da haka kabari na jiran mu duka, ba dukkan mu ne anan zamu ga 2200 ba, 100 kawai nan 75 mai zuwa. Na'am, in ma ka kai shekarun da kake yanzu aka dora ma 75, kai da kanka zaka dinga fatan Allah ya saka tafi kabari, don ko ka zama kaya ko ka zama wani daban. Kun ga ashe rayuwar mu tana da iyaka. Sai ka kai lokacin da kai da kanka za a ce ga nama, ka ce a'a. Kai kana ma tsakar rayuwa kana cikin arzikin da wadatar. Sai a zo a ce ma kakka sharuwan sanyi. Kakka kwana a daki mai AC. Kakka ci nama. Na'am. Kakka sha sukari. Kakka ci gishiri. Na'am. To me za ka ci ka ce a ɗan haɗa ɗan zogale da ɗan lamsir da dinkin na'am da rama da ɗan kaɗan na yaɗiya ka ɗan haɗa da kuma kulubutu. Wannan shi ne rayuwar. Za ka mai rayuwa wanda baya mutuwa shi ne Allah Ta'ala. Shi yasa Allah Ta'ala ya ce wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut, rayin da baya mutuwa. Shine Imam Sidi yake cewa al hayyul qayyum kamilul hayat al qa'imu bi nafsihi, wanda iwadata da kansa bai buƙatar komai a gurin kowa. Al qayyum li ahli samawati wal ard, kuma wanda ya tsayawa sammai ya tsayawa ƙasai. Al qa'im bi tadabirihim, kuma shi yake gudanar da su. Wa arzaqihim, shi yake zo musu da arziki. Wa jami'i ahwalihim, duk wani kai komansu da motsinsu yana cikin gudanarwa Allah. Fal hayyu al jami'u li sifati zat, shi hada sifofi na zati, shi yasa ake kiran sa rayayye. Sheikhul Islam yana cewa ai al hayyu ma shine yake nufin wato ismullahil a'zam. Al hayyu shine ismullahil a'zam, yace domin dukkan sifofi suna komawa ne zuwa ga mirai, in ba rai ai ba kowace sifa kuma da za a siffanta wani da ita. Shi yasa yace al-hayyu shine wato al-jami'u li sifati zat, wal-qayyum al-jami'u li sifati al-af'al, shine Ibn Qayyim yake wasa Allah Ta'ala yace haza wa min awsafihi al-qayyum, yana da sifofin Allah al-qayyum. Wal-qayyum fi awsafihi amrani, a siffanta Allah da al-qayyum a cikin zatin sa kala biyu ne. Ihdahum al-qayyum qama bi nafsihi wal-kawn qama bihi humal amrani, shine al-qayyum wanda iwadatu da kansa, sannan kuma dukkan halittu suna da bukata a gurin sa, sun tsaya ne da shi wajen samar da su da mallakar su da gudanar da su. Fa awwal istighna'uhu an ghairihi, yace na farko an ce al-qayyum wanda iwadatu da kansa. Wal faqaru min kullin ilayhi sani, sannan komai da kowa yana buƙatar sa, yana da buƙata a gurin sa subhanahu wa ta'ala. Wal wasfu bil qayyumi zu sha'anin azim, yace siffanta Allah da cewa wadatacce, wadata cikakkiya ta kowace fuska, yace wannan al'amari ne mai girma. Hakaza mawsufuhu aidan azimu sha'ani, haka wanda aka siffanta shi da wannan din wato ya nuna shi ma mai girman sha'ani ne. Wal hayyu yatluhu, sannan kuma sai ƙara da rayayye, wadatacce rayayye, wadatacce rayayye. Fa awsaful kamali huma lil ufqi sama'iha qutbani, yace dukkan sifofin Allah Ta'ala suna komawa ne ko sifatul zati ko sifatul fi'li. Sifatul zat tana koma zuwa ga al hayyu, sifatul fi'l tana koma zuwa ga al qayyum. Fal hayyu wal qayyum lam tatakhallafa al awsaf asluhuma aslan huma bi bayani, yace dukkan sifofin Allah suna komawa zuwa ga siffanta shi da al hayyu da siffanta shi da al qayyum. Dan haka haza nisman min asma'ihi ta'ala, al hayyu al qayyum sunaye ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huma jami'ani likamalil awsafi, waɗannan sunaye guda biyu sun tattaro siffofin Allah gaba ɗaya. Lisifatil awsafi wal af'ali, da ayyukan Allah. Fa kamalul awsafi fi al-hayyu, cikar rayuwa da cikar siffofi sun tabbata ga Allah da aka kira shi al-hayyu. Wa kamalul af'ali fi al-qayyum, li'anna ma'anal hayy zul hayatil kamila, wanda yake da cikakkiyar rayuwa. Kisa aka sa al hayyu, al hayyu, al din nan yana nufin wato listigraq, al mufidatu listigraq tana nufin cikakkiya. Wala yazalu hayyan, ba zai gushe ba rayayye, shine mai cikakkiyar rayuwa subhanahu wa ta'ala. Shi yasa in kace al hayyul qayyum, to kazo da cikakken sunan Allah subhanahu wa ta'ala, kuma kazo da abin da ake jinginawa Allah ta'ala na cika da kuma kamala ga Allah ta'ala. Akwai bambanci tsakanin al hayyu da kuma al muhyi. Al hayyu wannan sifa ce ta Allah shi akan kansa, al muhyi kuma mai ikon rayawa. So mun tashi a cikin babin ka'idodi na sifofin Allah, sai a ce al hayyu ismun min asma'illahi ta'ala, wal hayatu sifatun min sifatillahi ta'ala. Al hayyu ismun min asma'illahi ta'ala, wal hayatu sifatun min sifatillahi ta'ala. Da haka kenan sunan ya hada abu biyu, al ismu, subutul ism wa subutus sima, sifa. Tabbatar da sunan Allah al hayyu da kuma tabbatar da sifar Allah al hayatu. Da haka sai mu ce al hayyu ismullah wal hayatu sifatullah. Mun tabbatarwa da Allah sunan al hayyu, mun tabbatarwa da Allah sunan da sifar da wannan sunan yazo da ita shine al hayatu. Da haka kenan ana sifanta Allah da al hayatu, ana kiran Allah da suna al hayyu. Shi ku al muhyi bambancinsa shine shi kuma sai mun tabbatar da abu uku. Na farko subutul ism lillah, mu ce al muhyi ismun min asma'illah. Ihya, ihya sai mu ce sifatun min sifatillahi ta'ala. Yuhyi wa yumitu sai mu ce atharul ism, subutu hukmiha wa muqtadaha. Sai mu tabbatar da cewa Allah shine mai rayawa, sunansa mai rayawa, kuma yana rayawa, kuma rayawa sifarsa ce, rayawa sifar Allah ce. Da haka in ka tashi tabbatar da wannan suna, sai ka zo da ka'idoji guda uku. Na farko in an ce al-muhyi, sai ka ce al-muhyi ismun min asma'illahi ta'ala, wal ihya'u sifatun min sifatillahi ta'ala. Yuhyi wa yumitu hukmuha wa muqtadaha wa atharuha, wannan shine wato aikatawar, aikata kashewar da aikata rayawar. Ma'ana shi mai rayawa ne, sannan kuma rayawa din sifarsa ce, sannan kuma mu ba mun ga ya kashe, mun ga ya raya. Isa Nabira ce arini kaifa tuhyil mauta, nuna mun yaya kake kashewa. Arini kaifa tuhyil mauta, rabbiyal ladzi yuhyi wa yumitu, wallahu yuhyi wa yumitu, rabbiyal ladzi yuhyi wa yumitu, Allahu la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu, dalika bi anna Allah huwa al-haq wa annahu yuhyil mauta. Shi yake raya matace Allahu la ilaha illa hu yuhyi wa yumitu, rabbukum wa rabb Allah, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu, rabbukum wa rabb abaikum al-awwalin, thumma yuhyikum thumma yumitukum thumma ilayhi turja'una. Ana aka kare rayuwa gaba ɗaya, in baka fahimci rayuwa ba to ka karanta wannan aya, wa huwa allazi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum innal insana lakafur. Wani babban ma'aikacin gwamnati ne da ya gama aikin gwamnati ya ritaya, sai ya saka ɗansa a makaranta, ya gama secondary school, ya samu result mai kyau, yana so ya je ya samu ya zana jam domin ta bashi dama ya shiga jami'a ya ci gaba da karatu. Sai baban ya kira ɗan su yi hira, sai ce ya kai ɗana yanzu meye burinka? Yace burina tunda result ina yayi kyau na samu na shiga jami'a. Sai ce bayan ka shiga jami'a fa? Yace na yi karatu mai kyau. In ka yi karatu fa? Yace na gama na karɓi result mai kyau. In ka gama fa? Yace na tafi na yi bautan ƙasa shekara guda. In ka gama fa? Na karɓi certificate ɗina na yi bautan ƙasa daga nan fa yace sai na tafi neman aiki sai me sai in samu aiki mai tsoka in ka samu aiki mai tsoka fa yace sai in samu kudi ta hanyar wannan aikin in ka samu kudin fa yace sai in gina gida in ka gina gida fa yace sai na yi aure in kai aure fa yace sai na haihu in ka haihu fa yace ni ma sai na retire idan kai retire fa sai shiru yace sai ka mutu sai ka je gaban Allah sai ya maka hisabi shine karshen rayuwa so a cikin lissafin ba ma saka waɗannan biyu thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'una in kai retire ka ƙara magana ka gare a duniya aka rama kalla amma saura kuma ka mutu sai ka tashi gaban Allah sai ya tambaye ka abinda ya saka kai ko baka yi ba to wannan shine a takaice rayuwa a gurguje rayuwa a dunkule rayuwa yusa Allah ta'ala sifanta kansa cewa Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un shi yasa mutu ya tashi alƙawari ya ce rabbana amattana sanataini wa ahyaytana sanataini fa atarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un yaya kuke butulcewa Allah bayan da kun kasance matattu sai Allah ta'ala ya raya ku sannan ya sake kashe ku ya sake raya ku asma'uhu awsafu madahin kulluha sunayen Allah sunaye ne na yabo mushtaqatun qad hamala li ma'ani kuma an tsago ta ne alhayyu min alhaya والقيوم من القيام والله من الإله والعلي من العلي والعظيم من العظمة تسونا أن الله مشتقة أسماء الله تعالى أسماء أوصاف وأعلام أعلام وأوصاف أسماء الله تعالى كلها حسنى لك سونا أن الله ما ستوني لك سونا أن الله سنشنشنش أكراش دسو كما سنشنش أسبنتاش دسو Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ya cancanci a kira shi da sunayensa, a kuma siffanta shi da siffofinsa, Subhanahu wa ta'ala. Shine Allah ta'ala yake siffanta kansa da wannan, yake cewa wa huwa al-hayyu allazi la yamut. Shine Imam Sa'id yake cewa al-hayyu al-jami' li sifati az-zat, al-qayyum al-jami' li sifati al-af'al. Shine Ibn Qayyim yake cewa haza wa min awsafihil qayyum wato waɗannan sunaye guda biyu akwai ta magana da Sheikhul Islam ya faɗa yace idan ka tashi da asuba kafin kai sallah asuba sai kai sallah kamar kai shafi'i da wuturi ka zauna kai istighfari to kai ta maimaita waɗannan sunaye fa a kira sallah asuba ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagizu Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi darfata aini wa aslih li sha'ani kullahu la ilaha illa anta yace zaka ga abin mamaki a rayuwarka idan kana wa Allah magiya kana wa Allah kirari kana roƙon Allah kana tawassali kana fadanci kana kamun kafa da waɗannan sunaye guda biyu zaka ga abin mamaki a rayuwarka shi yasa wasu malamai suka yi amfani da wata ruwaya wacce ta zo cewa sunayen Allah mafi girma suna gurare uku a cikin alkur'ani sai aka ayyana suratul baqara aya ta 255 aka ayyana suratul ali imran aya ta 1 aka ayyana suratul daha aya ta 111 cewa waɗannan gurare an hada suna biyu an kira su ne asma'ul lahil husna ko su ne ismul lahil azam ismul lahil azam cewa ismul lahil azam wasun ce suna ɗaya ne wasun ce suna uku ne wasun ce suna biyar ne wasun ce suna shida ne wasun ce a'a kai wannan sunan boyayye ne a cikin sunayen Allah ba amma san wanne ne ba wasu kace a'a wannan sunana Allah ta'ala al-ismul a'zam shine al-hayyu wasu kace a'a ismullahil azam shine Allah, wasu kace ismullahil azam shine al-qayyum ko al-hayyul qayyum, ka hada biyu. Zamu ga cewa in muka duba waɗannan gurare guda uku zamu ga an rakkaba waɗannan sunaye na Allah guda biyu. Shi al-qayyum bai zo shi kadai an sufanta Allah da shi ba, sai aka hada shi da al-hayyu. Shi ku al-hayyu ya zo shi kadai an sufanta Allah da shi, kamar da muka karanta waɗancan ayoyi, wa tawakkal 'alal hayyi alladhi la yamut, da kuma huwa al-hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlisina lahu ad-din. Haka an sufanta Allah ta'ala anan da al-hayyu al-hayata al-kamila. Wasannan al-hayyu al-qayyum, Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum, alif lam mim, Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum, wa anatil wujuhu lil-hayyi al-qayyum, wa qad khaba man hamala zulma. Suka ce waɗannan sune sunayen Allah. To mutum yana da bukata, yana da damuwa, ka dinga halarto da ma'anar sunan, ba wai kawai ka ta jin sunan ba. Me kake nufi da al-hayyu? Me kake nufi da al-qayyum? Ya Allah, na san kai ne rayayye mai cikakkiyar rayuwa, wanda rayuwarka ba ta da farko ba ta da ƙarshe. Ni kuwa rayuwata tana da farko tana da ƙarshe. Ya Allah, na san kai ne wadatacce, wanda ka wadata da kanka kuma kake wadatar da kowa, da arziki da wadata a hannunka suke. Kai kake bada ilimi, kai kake bada mulki, kai kake bada kuɗi, kai kake bada daraja, kai kake bada kima, kai kake ɗaukaka mutum ba mai kaskanta shi, kai kake kaskanta mutum ba mai girmama shi. In ka kalli wannan aya da ta zo da abubuwa guda 11 da aka jingina ma Allah, ba mai yin wannan abin sai Allah. To in kana halarto da al-hayyul qayyum, ka dinga fassara shi da waccan ayar. Wace aya ce? Ayoyin nan guda biyu na suratu Ali Imran. Qul Allahumma, qul Allahumma, me ma'anan Allahumma? Ya Allahu. Larabawa mafi yawa za su kira sunan Allah Allahu, ba sa sa ya'un nida'i a farko. To sai a dunkule wata mimun ayi mata shadda, sai ta zama abakacin ya'un nida. To ko ba a san ya'un nida din ta gabaci sunan Allah, sai a jinkirta ta dan sunan Allah ya gabata a samu albarkacin farawa da shi. In ka ce Allahumma, ma'anarsa ya Allahu. Sai ka ce malikal mulki, shine matakin farko. Malikal mulki, ashe duk wani mai mulki ara masa akai, duk wani mai mulki yadda ma aka bashi ya tsukkun nan, ko dai zuwa ƙarshen tenuwarsa ko zuwa ƙarshen rayuwarsa. Idan mulkinka bai da tenuwa, ai rayuwarka tana da tenuwa. Ko yawa, ko ƙarshen mulkinka tenuwarka, ko ƙarshen rayuwarka, dole dai zaka tafi kaban mulkin. Fir'auna da ya takama ya ce alaysa li mulku misra, yau ina Fir'auna, ina misra, misra na nan, Fir'auna baya nan. Saboda ya ce shi ne mai mulkin misra, Allah ya ce a ina misra dai ai tana nan, amma kai kam zaka taho. Tuni yana gaban Allah ya karɓi hisabinsa. Saboda haka malikal mulki, qul Allahumma malikal mulki, sai ya ce me tu'til mulka man tasha, kana bada mulki ga wanda kaga dama. Anan ana kuskure, sai a ce Allah yana bada mulki ga wanda yake so. Ana kuskuren fassara mashi'a da mahabba. Ita mashi'a ganin dama ce, mahabba kuma ita ce soyayya. Sai dai ka ce kana bada mulki ga wanda kaga dama. To tunda ganin dama ne, zai iya ba kafiri, zai iya ba musulmi, zai iya ba fasiki, zai iya ba fajiri, zai iya baka mulki ya zama dalilin tsiranka, zai iya baka mulki ya zama dalilin halakarka, zai iya baka mulki kai adalci, zai iya baka mulki kai zalunci, zai iya baka mulki na'am a sanda ya ga dama, kuma ya karbe a sanda ya ga dama. Dagon sai ce Allah ma yana bada mulki ga wanda yake so, yana kwace mulki ga wanda yake so. In yana son ka, zai kwace ma mulki. So da haka yana bada mulki ga wanda ya ga dama, yana kwace mulki ga wanda ya ga dama. Saboda haka sai zama kowa ma zai samu kenan. Ashe mulki akan kansa ba shine daraja ba, abinda akai da mulki shine daraja. Ilimi akan kansa ba shine daraja ba, me akai da ilimin shike jawo daraja. Kuɗi akan kansu ba sune daraja ba, me kai da kuɗin su suke jawo daraja. So mutum zai iya samun kuɗi, kuɗin su halaka shi. Zai iya samun ilimi, ilimin ya halaka shi. Zai iya samun mulki, mulkin ya halaka shi. haka zai iya samun mulki, mulkin ya zama dalilin tsiransa. Zai iya samun kuɗi, kuɗin ya zama dalilin tsiransa. Zai iya samun ilimi, ilimin ya zama dalilin tsiransa. Don haka akwai kuɗi mai amfani, akwai mulki mai amfani, akwai kuma ilimi mai amfani. Haka akwai kuɗi mara amfani, akwai mulki mara amfani, akwai kuma ilimi mara amfani. A'udhu bika min ilmin la yanfa. Annabi alaihi salatu yace ka tsere ni daga ilimin da bashi da amfani, ilimin jayayya, ilimin musu, ilimin gardama, ilimin taƙama da nuna isa da fankama. Duk wanda ya nemi ilimi dan ya jayayya da jahilai, duk wanda ya nemi ilimi dan ya ja'inja da malamai, duk wanda ya nemi ilimi don ya nuna shi wane ne fannaran nar, ya jira shi ga wuta. Saboda shi yasa malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka liman tasha'u. Sai ce me wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u. Kun ga biyar kenan. Malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka liman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u. Nawa kenan? Biyar. Sai ce biyadikal khayru duk wani alheri da kake nema biyadihi yana hannun Allah, sai ya sako. Wallahi in bai sako ba, sai ka je kasuwa ka gama nema baka samu komai ba, sai ka je noma ka je kai noman baka samu arzikin ba, sai ka je kai kiwon baka samu arzikin ba, sai kai digirin digirgir din abinda zaka ci ma sai gagara, sai ka zagaye duniyar nan kana tallaba mai siye. Saboda biyadikal khairu, a zo wanda alherin yake hannunsa a nema a gurinsa. Sai ce me sifa ta bakwai, innaka ala kulli shay'in qadir, domin komai da komai suna ƙarƙashin ikonka. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layli wa tukhrijul hayya min al mayyiti wa tukhrijul mayyita min al hayyi wa tarzuqu man tasha'u bimaza bi ghairi hisab. In Allah ya tashi maka arziki ba lissafi, ita turo maka arziki ba lissafi a karamaka. Saboda haka a nemi arziki a gurin Allah. Shi yasa wannan suna yake da kyau mutum ya haddace shi, ya rike shi, ya san ma'anarsa, ya san fassararsa, ya kuma sa shi cikin addu'o'insa, ya dinga tawassali da shi. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu. Me ma'anar bi rahmatika astaghisu? Ina neman fadanci, ina tawassali, ina kamun kafa, ina neman shiga, ina maka kirari. Bi rahmatika, na yi tawassali da rahamarka. Wanda ya tawassali da rahama Allah, ya kamun kafa da Allah ya masa abu dan rahamarsa, ma'ana yayi tawassali bi sifa min sifatillah, ya kira suna daga cikin sunayen Allah, kuma yayi tawassali bi sifatin min sifatillah, bi sifatin min sifatillah. Kaga an samu abin da ake kira tawassali bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. A cikin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu, kai tawassali sannan ka faɗi me kake nema. Bi rahmatika astaghisu, ina neman agaji, ina neman kulawa, ina neman tsayawarka. Bi rahmatika, kai min wannan dan rahamarka, ba dan na isa ba. Kisa da aljanna da arziki da wadata da imani da jin daɗi da lafiya duk ƙarƙashin me ake samu? Ƙarƙashin rahmar Allah. Kisa kace bi rahmatika astaghisu iz tastaghisu na rabbakum fastajaba lakum. Lokacin da kuka nemi agaji, kuka nemi taimako, kuka nemi tsayawar Allah, sai Allah ya amsa muku, ya tsaya muku. Don haka ka sanya wannan addu'a cikin addu'o'inka na dare, ka dinga tawassali da ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aynin wa aslih li sha'ani kullahu. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Du'a wato abinnan Annabi Yunus, ita ma tana cikin wato waɗanda aka siffanta sunan Allah subhanahu wataala da shi. Shi yasa Allah ta'ala siffanta kansa da wato cewa al-hayyu al-qayyum. Sai ce la ta'khuzuhu sinatun wala nawm. Wannan cika ce kamar cikon bayani ne na waɗannan sunayen. To tunda Allah rayayye ne mai cikakkiyar rayuwa, ai da za a gane kai baka da cikakkiyar rayuwa shine kai bacci. Sai ce la ta'khuzuhu sinatun wala nau, bacci da angaje, gyangyaɗi ko? Gyangyaɗi ake cewa ko angaje, gyangyaɗi ko angaje, kai haka irin haka ɗin nan kana yi kana tangaɗi, a tangaɗi da ba karamu kala. Angaje shi ne gyangyaɗi, ko ka ce gyangyaɗi ko ka ce angaje, to wannan baya kama Allah. Saboda me li kamalu hayatihi wa qayyumiyatihi, saboda cikakkiyar rayuwarsa babu tawaya, da kuma cikakkiyar wato wadatarsa baya bacci baya gyangyaɗi. A cikin alqur'ani an gaya mana matakan bacci guda biyar. Na farko shine sinatun, shi sinatun shine wato farkon bacci, farkon shine gyangyaɗin ko angaje, la ta'khuzuhu sinatun wala nawm. Sai nu'as, nu'as izigo shi kuma nu'asa ay amanatan minhu, shi kuma farko farkon bacci mai da'i, wanda irin ka gaji din nan kana son kai bacci, kuma da farko sai ka tafi guri mai kyau ka kwanta, in zafi ake ka samu katifa mai laushi ka sa fulo karkashi, AC na kada ka. Na'am. Shine Allah ya siffanta muminai lokacin da suka samu kwanciyar hankali, izuga shi kuma nu'asa amanatan minhu, shine farkon bacci mai dadi. Sannan akwai kuma huju'u, huju'u shi kuma bacci ne mai yankewa, kai ka farka kai ka farka, shine huju'u. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un, alhuju'u bacci mutaqatti, kana yin baccin kana farkawa sai a kira shi huju'u. Sannan akwai ruku'ud, ruku'ud shi kuma bacci ne mai dogo, dogon bacci. Wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruku'ud, wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruku'ud, sai da suka shekara 309 suna bacci. Ina Allah ya ce wa tahsabuhum ayqazan, kana zatan su a farke, wa hum ruku'ud, amma bacci suke yi mai nauyi, suna yin bacci mai nauyi. Da ka ruku'ud an ce raqada, yayi bacci amma baccin yayi nauyi. Sannan akwai kuma kailula, kailula shine wanne? Kanu qalilan min awhum qa'ilun, qa'ilun shine kailula, kailula shine dan baccin nan da ake yi da dan da rana kafin azhar ko bayan azhar mubasharatan. An ce kailula sukan yin ta ne kafin azhar, wasu suka ce a bayan an yi sallar azhar suke yin kailula zuwa al'asar. To mutum sai ya samu power, ya samu karfi, ya rage bacci, sai ya tashi da daddare ya ta tilawa, ko ya tashi da daddare ya ta sallah, ko ya tashi da daddare ya ta nazari, ya haddace littafai da yawa. To sukan rage wa kansu nauyin bacci da yin kailula. Waɗannan su ne matakan bacci guda biyar da Allah ta'ala ya kaci alkur'ani. Amma akwai irin su wasnu, akwai tarniku, akwai kara, akwai al-igifa'u, akwai at-tagfiku, akwai at-tahwimu, akwai at-tasbihu. Waɗannan maratib ne na bacci, kowanne da sunansa. In ka duba cikin fiqhul lugha na ta'alibi za ka ga maratibun nau, amma waɗannan su ne a cikin alqur'ani. To sai Allah ta'ala ya ce la ta'khuzuhu sinatun wala nau, wadata ce ta Allah ta sa baya bacci. Akwai wani asar da ake kawowa, wasu sun ce hasanun ne, annabi Musa ya tambayi Allah ta'ala, Allah la ta'khuzuka sinatun wala nau, baka bacci baka gyangyaɗi. Ana yana ga abin cikar ta kai cika, kamala ta kai kamala. To amma sama da ƙasa da abin da ke tsakani duk kai kake kula da su. To sai aka cewa annabi Musa ya rike kwalabe guda biyu, an cika su da ruwa. Ya rike kwalabe guda biyu ya tsaya cak. To aka tsaya kafa ka bari kwalaban nan su fadi. Can 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 sai bacci yana zuwa, sai saki kwalaban. Inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi. Allah shine ya rike sama ya rike ƙasa ba sa gushewa. Da Allah zai sake su, to ka gaya min wanda ya rike su. To kage kenan, Allah baya buƙatar bacci ko gyangyaɗi. Inda a ƙaddara Allah zai gyangyaɗi, ai da nun mutu kenan akwai wani lokaci da zaka buƙaci Allah babu shi saboda me yayi bacci ko ka buƙaci Allah babu shi yana gengedi don yana gengedi waɗannan halittun da duk da shi muka dogara shi yake ci da mu shi yake sha da mu shi yake kashewa shi yake rayawa shi yake bayarwa shi yake hanawa shi yake daukakawa shi yake kaskanta duk da ake kuka ya sani duk da ake dariya ya sani duk wani tsayayye ya san da tsayuwarsa duk wani zaunanne ya san da zaunannansa duk mai tafiya ya san mai dawowa ya san da dawowarsa duk kifin da ke cikin ruwa duk gabaki ɗaya shi yake ci da su duk ƙwarin da ke cikin ƙasa da na tudu da wanda ake gani da ido da wanda ba a gani da ido duk a ƙashinsa suke ci shi yake budget da duk abin da ake bukata ya san da kowa ya san da komai ya san kowa irin abin da yake bukata wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabihi to kaga ai dole asufanta Allah da cika da wadata da isa subhanahu wa ta'ala don haka ne la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm bacci baya riska Allah baya kiyar kace la ta'khuzuhu ma'ana ita sunatun din ce bata zuwa saboda bata isa ta zo ba akwai kayi bacci akwai bacci yayi ka to shi Allah ta'ala baya bacci sannan bacci baya yin Allah shi yasa aka ce sinatun a shine fa'il la ta'khuzuhu la harfu nafiin ta'khuzu فعل مضارع مرفوع بالضمه لتجرده من النواصب والجوازم ودنن ضمير ne متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به سنتم فاعل مرفوع فسي يче سنتم بچي ita akan kanta la ta'khuzuhu la ya'khuzuha wa la ta'khuzuhu shi baya bacci baccin baya yinsa subhanahu wa ta'ala sannan wala nawm wato la ta'khuzuhu nawmun kenan haka bacci ba ta kama shi ko baya kama bacci ba bacci domin bacci alama ce ta tawaya alama ce ta gajiya alama ce ta kasawa alama ce ta baka isa ba don ka isa ka hana kanka bacci ko kace ka daina bacci na'am shi yasa la ta'khuzuhu sinatun wala nawm me yasa bacci baya kama Allah gengedi baya kama Allah sai ka kuma baka ce likamali hayatihi wa kamali qayyumiyatihi saboda me yasa bacci baya kama Allah ta baya abin nan gengedi baya kama Allah saboda cikar rayuwarsa cikakkiyar rayuwa ba ta buƙatar bacci cikakkiyar wadatuwa ba ta buƙatar gengedi subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi tuntuban harshe ko muka yi kuskure Allah ya yafe mana nan ba a sauri dan ba za mu zo mafi girman aya mu ce ta da gudu ba dan to ina za mu ko kuna sa a ruga da gudu to shikenan daga TikTok mallan don Allah wanda tsananin wahala ta sa har ya karya azumin sa yaya zai yi tsananin wahala ba wahala ba tsananin wahala ita tsananin wahala shine malamai suka yi mata fassara guda uku tsananin wahala shine abinda zai haifar maka da ciwo tsananin wahala shine abin da zai sa kana ciwon ya ƙara girma tsananin wahala shine kana cikin ciwo wannan wahalar ta sa ciwon ya ki warkewa ko ya samu jinkirin warkewa din da aka samu ɗaya daga cikin ukun nan to kai a sauke azumi domin Allah bai dora maka azumi dan ya kashe ka ba ta ila allakum tattaquna ba la allakum tamutuna ba la allakum tattaquna dan ku samu takawa amma samun wahala matsakaiciya dama Allah ya san za a sha wahala matsakaiciya shi yasa yace ka a ci ka a sha ka kuma aje ma iyali ya toshe maka kofar sha'awa saboda dan adam yana da tukwane yana da korai guda uku akwai ƙwariyar zuciya wacce ake son a cika ta da imani akwai ƙwariyar hankali wacce ake son a cika ta da ilimi akwai kuma ƙwariyar uwar hanji wacce ake son a cika ta da tuwo to sai Allah ta'ala ya rage maka ƙwariyar tuwon domin ka samu damar cika ƙwariyar hankalinka da kuma ƙwariyar zuciyarka saboda haka kamar wata tarbiyya ake maka cewa Allah nan da kai imani da shi ka yadda da shi to bari ya gwada imanin nan naka duk wanda ya azumi ba munafiki bane haka malamai suka ce duk wanda ya azumi ba munafiki bane domin munafiki ba zai iya azumi ba dan ba wanda ya san ana azumi sai Allah. Saboda kana son ka gwada ƙwariyar imaninka to azumi ne zai gwada. Ba wanda ya san kana azumi sai Allah. Zaka iya kin niyya, zaka iya shiga daki, ka samu malmala, ka sa mata miya, ka cinye ta, ka goge bakinka ka fito kana kwash, anya zamu iya kaiwa duk duniyar nan waye sai ya hango malmala tuwo a cikin ka. Ashe kaga in dai har kai yi azumi baka ci ba baka sha ba la a fili wala boye ya nuna kana da imani da Allah. Saboda ba abin da yake bayyanar da imani nan take kamar azumi. Shi yace as-sawmu li azumi nawa ne wa ana ajazibi ni nake sakayya da azumi. Saboda haka bawan Allah in wahala ta yi tsanani da ka ce wahala sai mu ce haba akramaka Allah. Ai dama ana shan wahala amma da kace tsananin wahala ka kula da kyau. In kace mallam ina azumi ina shan wahala sai ce ni ma haka amma abinda nake san Allah zai min shi yasa na jura wahalar. Kuma wahalar ma ta me? Zaka ga ba kauya a kauye tayo itace ta goyo jariri ta rike fatanya kuma tana azumi. Zaka tarar da mutum yana dako ya dauro kaya a kansa wani yana tallan turmi ya to turmi ya dora turmi karami akan babba kuma ya rike tabari a hannunsa kuma ya shiga unguwa yana ase turmi da tabariya ya wuni kuma azumi yake. Za ga mutum yana dako yana daukan shinkafa 50 kg guda biyu ya je ya sauke kuma azumi yake. Kai kana cikin inuwa sai ka ce baka azumi. Wahala kadai ba ta sa ake yin azumi sai tsananin wahala. Mallam ina neman shawararka da addu'a arka ina da tsohon ciki mijina ya ƙara aure sai ya daina zuwa gidana in nayi waya sai ya ce in yi masa uzuri zai zo kuma ya ki zuwan ko mallam a wani mataki ne ya halasta in nemi shika haba baiwa Allah abin ya muke yawa. Mijinki yayi amarya ke kina da tsohon ciki kuma baya zuwa sai kike son kuma ya daina zuwa har abada. Me dalilin sa zai na zuwa har abada in kuka rabu? So abinda zaki hakuri zaki maza iri iri ne akwai mun namiji mai zumudi in yayi amarya to uwar gidan nan gani yake ta dan yi hakuri. Shi yasa wasu wata uwar gidan mai kimiyyar zaman aure in ta ga mijinta mai zumudi ne in yayi aure sai ta ce na baka wata uku. Wallahi kafin wata uku zaki ga ya dawo saboda ita ba amaryar dama mai zaruru gane me yayi ne in ya gama yayinsa da gudu zaki ga ya dawo. Amma in kika tinkare shi a wannan lokacin to za a yi bari da aka shawara da zan baki kada ki ce isake ki kada ki ce izo ki kyale shi da Allah ki sa ki yafe masa kuma ki bashi lokaci in ya gama zumudin sa ya gama yayinsa na'am ya gama amarcin sa kina zaune zaki ga yazo yayi sallama wani irin mazan kenan in ba ai musu hakan ba rigima za kake ce to ai mallam an zalunce to dama ai ba za ka hana a zalunce ka ba sai dan an zalunce kan Allah zai saka maka to wani shi yanzu idan sa a rufe yake idan kika ce sai yazo yana ganin sabo full anan tsoho tukub anan aba ba kowa ne yake da imanin da zai ga cewa wannan matar mun zauna da ita ma da haka take ita ma da budurwace ita ma da sabuwar ce kuma wannan zumudin ba fa sai a aure ba wani ko sabuwar riga yayi tsohuwa zai ga yaki wanke ta wani yayi sabon takalmi sai ga tsohon a juji ko in yayi sabuwar hula waccan din a daina kai ta gurin wanki wani yayi sabon dinki to waɗancan tsofaffin da su za a dinga ta da kai. Haka ɗabi'ar dan adam take da sabo da tsoho. Saboda haka ki bashi lokaci ki kyale shi kake ce isake ki in ya sake ki yanzu to asara uku kika yi. Na farko batun ya dawo babu tunda ya sake ki kin bashi duka lokacin ga amarya. Na biyu ga ki da ciki kina buƙatar tausayawa Na uku kuma wata ila ce ki fita daga gidan sa mai kawo amaryar nan. Kin ga baki da bukatar waɗannan duka. Da ai maka babban zalunci ƙara dan yi maka dan karami. Yanzu kaman matsala biyu ce ta faru, ɗaya mummuna ɗaya mafi muni. To in zamu miki fatawa da mummuna da mafi muni, wanne zaki dauka? Mummuna ko mafi muni? Mummuna da mafi muni. Mummuna shine mijinki baya zuwa saboda yayi amarya. Mafi muni shine isake ki a daidai wannan yanayi. To wanne ne yafi sauki? Izata zahamatul mafasidu qaddima akhaffaha idan abu bi ya haddun marasa kyau to ka dauki karamin ka dauki babban shi yake nuna kana da hankali. Don haka wannan shawara ce fa sai ta yi miki. In ba ta yi miki ba to kin ga an kika yanke wani hukunci ni dai ga shawara ta. Tunda shawara kika ce in baki kuma ina miki addu'a Allah ya jawo hankalin mijinki kai kuma ka ji tsoron Allah kai din nan wallahi ka kiyaye kanka ka kiyaye gamuwa da Allah yanzu haka zaka yi mata ka tsirka mata ciki ka tsofar da ita ka gudu ka bata kai dai baka tsoron Allah kai dai ka kiyaye Allah wallahi baka da kirki yanzu kaka akai haka zaka ji dadi yakka ta bugo ma waya tace mijina na samu ciki cikin ya tsufa ya amarya daina zuwa gurina zaka ji dadi a waya haka haba la yumina adukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi daka ka ji tsoron Allah zalunci ne cin amana ne rashin gaskiya ne rashin kirki ne Allah ya shirye ka gobe goban nan ganka a gidan uwar gida wannan yace mallai na hukunci mutumin da yayi rauni da jini ya zuba daga jikin sa to me ba shikenan sabai ba ana yaki suna azumi ba kai balle naka raunin ma wani abu ne bige ka Badar a cikin azumi aka yi shi sai kuma da aka yi awa 6 ana gumurzu tun irin karfe 8 na safi aka fara sai wajen karfe 3 aka tsaya kai da baka je Badar ba dan ka dan bige ciwa ya fito kace ba kai azumi ba Allah zai sabu la min ba'da ma asabahum al-qarh bayan sun ji rauni sun yi miki Allah ya ce ku fito da mikin suka ƙara fitowa da mikin a lokacin yaƙin Uhud saboda haka jin rauni jini ya fita baya kare azumi ka ci gaba da azumin ka wannan me okay wannan gidajen radio ne da suke saka tafsiri akwai GMC TV Gombe suna saka a karfe 9 zuwa 10 na yamma akwai Tambari TV suna sa karfe 4 zuwa 5 akwai Progress Radio suna sa karfe 1 zuwa 2 akwai Amana Radio suna sawa karfe 10 zuwa 11 to akwai Freedom Radio su kuma suna sawa karfe 3 2 zuwa 3 akwai Arewa Radio Arewa Radio su kuma suna sawa karfe 9 na dare zuwa 10 akwai kuma wasu radio suna nan daruruwa da dubu wasu a social media muke gani mun ba da dama dai kowa ya saka duk wanda yake sha'awa ya saka karatu ya saka shi yasa wasu kotun taba mu ba sai sai mu ji sun saka to kuma haka ake so a yada ilimi Allah ya ba mu sa'a gaba ɗaya mu da wanda suke sakawa da wanda suka dauki nauyin da wanda mun sani da wanda mun sani ba duk Allah ya saka musu da alheri Allah ya ba mu ikon tsayawa kan gaskiya akwai kuɗi 500,000 da Alhaji Dan Juma Goje yace a saka a cikin asusun marayu akwai 500,000 daga Hajiya Talatu tace Allah ya biya mata bukatunta akwai Alhaji Anas Lubel ne wannan komi ya kawo shinkafa buhu 3 50 kg sugar buhu 3 50 kg a ba marayu akwai 1,500 daga wani bawan Allah shi ma yace a saka asusun marayu wanda yace ni ina zauna a Azare duk dare sai jinnu sun buge ni ai ka samu maganin jinnu daga yau ka ja musu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika asjitu ba za ka sake fada aljani ya dame ka ba a karamaka sai ta jan wannan zikirin kaga abin mamaki ka sake bugo mana kuma nan da kwana 7 in kai wannan zikirin da yawa ka sake bugo mana kaga canjin da ka samu an kama mijina saboda satan da aka yi a motar shi Allah ya fitar da shi a'a an kama mijina saboda satar da aka yi okay direban trailer ne to ba kuma ai an bincika za ka ga waye mai gaskiya yanzu ba a saurin cewa wani ne mai gaskiya wallahi sai an yi bincike ina neman canjin aiki to Allah ya canza maka wanda ya fi alheri shi kaga wannan ma aikin gare shi alheri ina neman jari to Allah ya bada jari mai albarka sauran bukatu na alheri Allahu nas'aluka alhuda wattaqa wal afafa wal gina Allahu nas'aluka min alkhair kullihi ajilihi wa ajili ma alimna minhu ma lam na'lam wa na'uzu bika min ash-sharr kullihi ajilihi wa ajili ma alimna minhu ma lam na'lam wa nas'aluka aljannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amalin wa na'uzu bika min an-nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amalin wa nas'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa ibaduka as-salihun wa na'uzu bika min kulli sharrin ista'adaka minhu muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa ibaduka as-salihun wa ma qadayta lana min qada'in faj'al aqibatahu rushda rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana ar-rasula faktubna ma'a ash-shahidin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiithu aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'aynin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka